نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوكوانا موتاه لقوتا جماد الأولى shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya. Dan uwa, zamu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka Al-Kaba'ir, wallafar babban malami Al-Sheikh شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله. إذن بقى من تابع وانشان ساتي دي قباتا منا بيانيني قمدا الكبيرة الثانية شيني ببلي في نبيو دمالن كي منا بياني أكنسا أتكلي ببكا كسان قداسة تن دمالن يكي سويا يزينو منا. دنقوا من بارا بيانيني قمدا laifi na biyu wanda shine kisan kai. Malam ya fara mana bayani game da illar kisan kai da munin sa a shari'a, da irin yadda yake kai mutun zuwa ga shiga wuta, da jawo masa fushin Allah, da kuma dawwaman masa da laifi matukar mutun bai tuba ba. Malam ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, daga nan kuma muka gangara kan hadisai na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin kawo hadisan ne kuma sai lokaci yayi mana halin sa muka dakata. Yau zamu tashi wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace idzal taqal muslimani, idan musulmi biyu suka hadu, bi sayfaihima, da takubbansu, falqatilu, mai kisan kai, wal maqtulu, da wanda aka kashe, finnar, annabi tsira da aminci su ar tabbata a gare shi ta disu biyun suna cikin wuta. Qila ya rasulullah, sai aka ce ya manzon Allah, hadhal qatilu, wannan dai shine makashin, shine mai kisa, shine ta'addanci. Fama balul maqtul, shi kuma wanda aka kashe mai laifinsa, me yasa zai shiga wuta? Kala, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bada amsa, yace li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi, saboda shi ma wanda aka kashe din a lokacin da aka kashe shi yana kwaɗayin kashe dan uwansa ne, yana kokarin kashe dan uwansa ne. Shi wanda ya kashe shin ya fi shi dabara, ya fi shi hikima, ko ya fi shi karfi, ya samu galaba akan sa ya kashe shi. To shi yasa da wanda aka kashe, da wanda ya kisan, dukkanin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ƴan wuta ne su gaba daya. Wannan hadisi ingantacce ne ƴan uwa, Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad nasa, haka nan Imam Al-Bukhari, haka na Imam Muslim, hadisi ne na sahabi Abi Bakrata radiyallahu anhu. Yan uwa, wannan ɗaya ne daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da malam ke kokarin fito mana da illar da kisan kai ke da shi ƙarƙashin su. Wannan hadisi idan muka kalle shi da kyau, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin a ba wai kisan kan ma kadai yakan kai mutum a wuta ba, a'a, niyyar kisan kan kadai ma tana kai mutum wuta. dan abinda zamu kalla a cikin hadisin shine mutum na farko dai alqatilu kenan shine wanda yake san kan wanda ya dauki makami ya kashe dan uwansa shi wannan abin a fili yake kowa ya san shine mai kisan kai idan aka ce za a sa shi a wuta wannan ba mamaki kuma babu haufi to amma shi wanda aka kashe shi din ba kisan kai yayi ba amma shi ma annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi yace dan wuta ne to me kai shi wuta shine amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar li'annahu ko kuma innahu kana harisan ala qatli sahibihi ya kasance a lokacin da aka sheshi kwadayi yake shi ma ne ya kashe dan uwansa kun ga abin da yake shi wuta shine mai yan uwa niyyar kisan kan kenan niyyar kisan kai to a wannan hadisi malamai galibi suke fitar da hukuncin cewa dukkan wani aiki da dan adam yayi niyyar aikata shi matukar niyyar sa ta zamto jazima ce niyyar sa ta riga ta kullu ya kai matuƙa wajen kulle niyya a cikin zuciyarsa lalle sai ya aiwatar da wannan aikin wani abu ne ya zo ya hana shi to irin aikin da kai wannan irin niyyar ko mutum bai aikata shi ba ɗan uwa zai samu alhaki a kansa dan baya cin karo da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man hamma bisayyati falam ya'malha wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata shi ba sai annabi ya ce me za a rubuta masa lada ɗaya cikakke haka ne to kun ga wannan hadisi za ku ga shi ma ai wanda yayi niyyar kisan kan nan yayi kisan kan bai yi kisan kan ba maimakon a rubuta masa lada ɗaya kuma sai aka danna shi a wuta me ya faru kenan to kun ga niyoyin ne akwai bambanci niyoyin ne akwai bambanci idan mutum zuciyarsa ta ɗarsa masa aikata wani mummunan abu na laifi ɗarsa masa ta yi ya ji ya kamata ya aikata shi to kafin ya kai ga kulla aniyar lalle sai ya aikata wannan aikin sai wani bangare na zuciyarsa kuma ya gaya masa wannan aikin saban Allah ne ba daidai bane sai ya yi nadama sai ya warware waccan niyyar tasa ta farko to irin wannan niyyar ita ce Allah madaukakin sarki zai ba mutum lada daya akan ta amma irin niyyar da mutum ya riga ya gama kudirce komai a cikin zuciyarsa ya yanke sai ya aikata aikin nan wani mani'i ne yazo ya hana shi in aka ce mani'i wani abu mai wani abin da zai iya hana shi ne ya hana shi aiwatar da wannan aikin nasa to ƴan uwa irin wannan aiki ko da mutum bai aikata shi ba sai an bashi alhaki a kansa mu dauki misali mutum ne ya kulla a zuciyarsa lalle sai ya sha kayan maye ko kuma sai yayi zina to ya gama kulla komai da zuwa wajen da zai zina da yadda komai ya gama kullawa to da yaje zai kafin yayi zinar sai wani sai ya zo ya bata masa ruwa sai masa fancale saboda haka wannan fancalen da aka yi masa shine abin da ya hana shi aikata zina ko kuma shine abin da ya hana shi shan kayan maye to irin wannan abin ɗan uwa ko ya aikata zina ko bai aikata ba ko ya aikata shan kayan maye ko bai aikata ba za a bashi alaki akai ɗan uwa saboda ya riga ya kudar aniyar lalle sai ya aikata ita ce irin wannan bayani da muke a cikin wannan hadisi dan wannan fatan fahimci bambanci ko shi wancan niyya ce amma ghairu jazima bata zamto irin niyyar da lalle mutum sai ya aikata aikin ba kafin ya kai ga nan ya fasa amma shi wannan wani abu ne ya zo ya hana shi yin aiki to saboda haka koda bai aikata irin wannan aikin ba Allah subhanahu wataala zai kama shi akan wannan mummunin niyyar tasa qala al imamu abu sulaiman rahimahullah imamu az-zahabi yake cewa babban malami Abu Sulaiman yake cewa Al-Khattabi kenan Abu Sulaiman Al-Khattabi Abu Sulaiman din sana da yawa a cikin malamai amma dai wannan Al-Khattabi yake nufi shine Hamd ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Khattabi Ash-Shafi'i an haife shi a shekara ta 319 ya mutu a shekara ta 388 dai ne daga cikin manyan malamai masu tsoron Allah masana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake fada a kokarin fassara mana wannan hadisin da muka karanta yanzu yace haza inna ma yakunu kadhalika yace wannan al'amari zai kasance kamar yadda aka fade shi ne da mai kisan kai da wanda aka kashe din za su shiga cikin wuta idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wili idan su biyun ba su kasance suna yin yaƙi bane ko suna yin fada tsakanin su akan wani tawili, ma'ana ba wani tawili ne yasa suke fadan a tsakanin su ba, a'a kawai adawa ce kin juna ne. In nace tawili shine kamar wani abu ne na nassi ko wata fahimta da nake da ita, kai kuma kake da wata fahimta sabanin tawa, kowa kuma kowa yana gani fahimtar sa daidai ce, to sakamakon sabanin fahimtar shine ya haifar mana da rigima tsakanin mu. To irin wannan koda ɗaya ya kashe ɗaya a cikin mu ba a cewa da ƴan wuta ne. Me ya dalili? Saboda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idza ijtahada al-hakim idan a malami ko mai hukunci yayi ijtihadi akan wata mas'ala ta shari'a, fa asaba ya dace, falahu ajrani yana da lada guda biyu, amma idan yayi kuskure yana da lada guda daya. Ma'ana wata mas'ala ce a cikin addini kowa sai ya fassara ta gwargwadon fahimtar sa, gwargwadon wata aya ko wata hadisi da ya makalkalewa ya fassara wannan nassi, to sai ya kasance ɗaya yayi daidai ɗaya yayi kuskure. To wanda yayi daidai din saboda yayi kokari ya kuma dace yana da lada guda biyu, na biyu kuma yayi kokari amma kuma bai dace ba yana da lada guda daya, amma ba za a kama shi akan laifi ba. An fahimta ƴan uwa? Ba za a kama shi akan laifi ba amma kuma ba za a bi shi akan laifinsa ba, ma'ana ba za a ce yayi laifi a zage shi a zarge shi ba, amma gefe guda kuma ba za a ci masa mutunci ko a zarge shi akan yayi abu yana sana ba. Bari in baku misali, hakan ya faru a lokacin khalifancin Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Lokacin da Sayyidina Ali ya karba khalifanci, ya karba ne akan wata irin gaba mai wahalar sha'ani, saboda ana cikin tsananin rigima ne a lokacin na kashe Sayyidina Usman. An samu wasu mutane da suka zo suka zagaye gidan Sayyidina Usman tsawon kwanaki, suka hana shi hatta fita sallar farilla, suka yi Sayyidina Usman jafa'i, suka yi mai zarge-zarge na ƙarya, ƙarshe dai suka haura har gidan Sayyidina Usman suka je suka yanka shi suka kashe shi. Allah ya ƙara masa yarda. To bayan ya rasu, Sayyidina Ali ɗan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, shi aka zaɓa, shi aka naɗa a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake na nawa? Na huɗu. Na huɗu. Saboda haka sai Sayyidina Ali yana karɓar manya-manyan sahabbai, suna zuwa su nemi masa mubaya'a. To akwai wasu daga cikin sahabbai, daga cikinsu akwai irin su Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya ƙara masa yarda. Da shi da ire-irensa suna gani lallai ya kamata wanda suka kashe Sayyidina Usman aje a kamo su, duk inda suke aje a kamo su a zartar musu da hukuncin abinda suka yi wannan khalifa mai girma sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda Annabi ya ce dan aljanna ne tun yana duniya. Bari ma Annabi ce masa yayi wallahi duk abinda Usman zai ƙara yi daga yau ba zai cutar da shi ba. Ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm, daga yanzu duk abin da Usman zai ƙare na laifi kowanne iri ne ba zai cutar da shi ba, Allah ya riga ya fi masa zunubansa. To irin wannan mutum a ce an zo an kashe shi jinin sa ya tafi a banza, ya kamata? Bai kamata ba. Saboda haka sun ma'auye suka ce lalle a kamo wanda suke wannan ta'addanci, a zo a yi masa hukunci, kun ga mulki sai ya ci gaba da tafiya kenan. Shi kuma Sayyidina Ali sai ya ce a'a, su zo su yi masa mubaya'a. Idan suka yi masa mubaya'a, saboda haka a hankali ne aka samu nutsuwa, sai a rinka zakulo su ɗaya bayan ɗaya a zartar musu da hukunci. Su kuma sai suka ga an aka haka da an shiga cikin mulki da sauransu, za a manta da maganar ne kawai. Kuma babban abin da ya ja wannan ƴan uwa, saboda su wanda suka kashe Sayyidina Usman kuma sun je sun shiga cikin tawagar Sayyidina Ali, sun je sun shiga ƙarƙashin bayan Sayyidina Ali. To kun ga Sayyidina Muawiya ya yi ijtihadi, Sayyidina Ali ya yi ijtihadi, kowa kuma abin da yake gani shine daidai. Wanda ƴan uwa, wannan shine ya haifar da yaƙin da ake ce masa Siffin. Ina fata an fahimta. Yaƙin da ake ce masa Siffin tsakanin tawagar su Sayyidina Muawiya ɗan Abu Sufyan da kuma tawagar Sayyidina Ali, wanda yaƙi ne tsakanin sahabi da sahabi. Sahabi da sahabi, kuma kowa musulmi ne, kuma kowa ɗan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kowa sarkin Annabi ne, Sayyidina Ali ƙanin Annabi ne kuma sarkin Annabi ne, haka ne. Sayyidina Muawiya shi ma ƴar uwarsa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Ramlat binti Abi Sufyan ƴar uwar na Muawiya shi ma ba Quraishi ne kamar yadda annabi yake ba Quraishi to haka abin ya faru ƴan uwa abin babu dadi an kashe sahabbai da yawa a cikin wannan yakin to wannan yakin da aka kashe yanzu sahabin da aka kashe sai kuce ya shiga cikin wannan hadisin kenan ƴan uwa an fahimta shi yasa na kawo wannan misalin yanzu sahabban da aka kashe a wannan yakin tsakanin Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya shi ma sai ka ce falqatil wal maqtul kulluhum fi nar ina ba ta an gane to da ka irin wannan baya shiga ciki saboda me li'annahuma iqtatala sun yi yaki ne duk su biyun saboda me saboda wani tawili da suka yi saboda wani tawili da suka yi to anan abinda malin Imam al-Khattabi yake gaya mana kenan ya ci gaba da cewa innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma wanda za su shiga karkashin wannan hadisi da muke karatu a kansa su ne kadai wanda suka yi yaki saboda wata adawa da take tsakaninsu baka kaunata bana kaunanka baka so na bana son ka kawai dan haka muke yaki ko dan bambanta jam'iyyar siyasa ko dan garin mu ba dai ba ko dan kabilanci ko dan yare ko dan haka to wannan duk wanda suka yaki saboda wannan sun shiga cikin hadisin falqatilu wal maqtulu finnar malai ce wa asabiyatin ko kuma sun yaki ne saboda kabilanci eh wannan balarabe ne wannan baki ne ko wannan bayarabe ne wannan inyamuri ne yanzu kun ga fadan da ake tsakanin yarbawa da hausawa ba fadan musulunci bane kwata kwata ba shi da alaka da musulunci ko ya fada tsakanin fulani da kaza ba shi da alaka da musulunci duk wanda aka sha irin wannan kisan a irin wannan fadan falqatul wal maqtul ne na ba ta an fahimta Allah ya kiyaye da wanda aka kashe da wanda ya kisan kan duk suna wuta dan fada ne da ba shi da wani dalili a shari'a me yasa za a yi shi akan me za a yi shi duk abin da aka maka akwai hukuma ka kai gaba kada ka dau mataki akan da kanka shari'a bata baka dama ka dau mataki da kanka malai ce au talabid dunya ko kuma an yaki ne kawai dan neman duniya tsantsa eh dan neman duniya kamar irin fadan da ƴan siyasa suke kawo wannan zai turo yaran su wannan mai turo yaran su a zo a hadu a kashe juna kaji an ce wannan dan siyasan ya fito wannan dan siyasan ya fito kuma abin mamaki da takeici sai kaga duk wanda ake kashe wadan da wahala kaga wani wanda yake da alaka ta kusa da dan siyasan nan yaran mutane ne kawai kuma an gaje ka duba iyayen su wallahi sai ga talakawa ne talakawa ne aka ba yaran su kwaya da kayan maye aka haukata su aka sa su akan titi su kuma yaran su a lokacin wasu yaran su suna London wasu suna America wasu suna Singapore suna karatu wasu suna kasuwanci amma sun fito da ƴaƴan mutane kuma suna ba su kwaya kuma suna ba su makamai dan su rigima tsakanin su sun hana su karatu sun hana su titi sun hana su magani sun hana su komai sannan kuma sun abin da ya rage musu na kwakwalwa da tunani kuma sun lalata shi sun haukata su to irin waɗannan ko shakka babu cin amana ne ta ƙasa cin amana ne ta yaron kuma wallahi Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai kyale su ba to duk irin yakin da aka irin wannan aka kisan kai a cikin sa to ƴan uwa da mai kisan kai da wanda aka kashe dukkanin su sun shiga cikin ƴan muta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu malai ce auri asatin ko kuma dan neman shugabanci eh neman shugabanci ne kawai sa aka yakin au uluwin ko kuma dan neman daukaka ai fada tsakanin wani da wani ko gari da gari ko mutane da mutane malai ce fa amma man qatala ahlal baghi ala sifati allati yajib qitaluhum biha amma wanda ya yaki ahlul baghi sune ma'abuta zalunci ma'abuta wuce gona da iyaka wanda suka fita daga da'a shugaba suka yi tawaye ƴan tawaye kenan wanda ya yaki irin waɗannan ko jama'ar da suka yaki irin waɗannan a bisa siffar da ya wajaba a yaƙe su yadda shari'a ta bada dama me yake nufi da siffar da shari'a ta bada dama shine zamu kuma suratul hujurat Allah madaukakin sarki ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu sai Allah ya ce me fa aslihu bainahuma sai ya ce fa in bagat kun ji ba ahlul baghi sune fa in bagat ai ko fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra sai ya ce me fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah amma fa in fa'u fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina idan tawaga ko jama'a guda biyu suka haɗu daga cikin mu'minai suna yin yaki iqtatalu suke yin yaki tsakanin su sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma abinda yake kanku ku wanda ba ku cikin group A ko group B kuna gefe ku sulhu za ku yi tsakanin su kada ku shiga wa kowa sulhu za ku yi tsakanin su a raba tsakanin su wannan sun hadin suna rigima tsakanin su da wannan to ku sulhu sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in bagat ihdahuma alal ukhra idan dayar tai zalunci ta wuce gona da iyaka akan dayar an raba ita dayar ta hakura wannan ta ki hakura an raba wannan ta janye wannan ta ki janyewa suka ce lallai sai sun kashe wadantan ko sai musu ta'addanci to fa qatilul lati tabghi hatta tafi ila imrillah ku wadanda ba kwa cikin A din ko B ku hade da wanda ake zalunta din ku yaki wannan azzalimar har sai kun juyo da ita kun dawo da ita kan al'amarin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in fa'u idan suka sadu da suka dawo suka daina yakin to fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu sai ku sulhu tsakanin su da adalci kuma ku yi sulhu tsakanin su da adalci ku yi adalci tsakanin su to wannan ayar ita ma lake ishara anan wajen ma'ana ahlul baghi su ne wanda suka wuce gona da iyaka ko kuma ahlul baghi wanda suka wuce shugaba tawaye su ma'alul baghi ne an nada shugaba na musulunci sai wasu jama'a suke basu yadda ba sai su tawaye kun sa aukan masu tawaye su ga gwamnatin su ta kansu misali da zan ba mu shine kamar irin masu aqidar boko haram kun ga su suna da aqida za su kafa gwamnati ta kansu da wasu daga cikin yan shi'a dan yan shi'a duk inda suka samu dama kun ga irin revolution din da aka yi a Iran gwamnatin Khomeini ta kafu to duk inda shi'a suka samu dama suna so su irin wannan su tunkuɗe gwamnatin kai su kafa tasu ko a nan Najeriya idan shi'a suka samu dama wallahi za su yi revolution dan zo kalle yadda suke yadda tsarin su yake wato gwamnati ce mai zaman kanta ba akwai kowace unguwa daga sani akwai kamar kansila akwai kamar ciyaman akwai kamar gwamna haka suke akwai shugaban kasa gaba daya shugaban su na Najeriya gaba daya shine Najeriya in ka zo Kano akwai shugaban su waye wannan a goron dutse turi yake ko wane ne wanda aka kashe to shine gwamnati to kuma kowace unguwa daga sani akwai tsarin su kamar yadda kasan gwamnati haka suke tafi da abubuwan su kuma duk ba sai da abubuwan da gwamnati abubuwan da ake tafiyar da shi a gwamnati da sauransu sun ce duk daguti ne da sauransu to irin wadannan inda za su fito na fito da gwamnati to babu laifi idan aka yake su irin wadannan shi wanda ya yake su ya kashe su ba za a ce masa falqatil wal maqtul fil nar ba saboda me saboda qitalu ahlil baghi ne wannan yakan yan ta'adda ne ko yakan wadanda suka wuce gona da iyaka ne mala yace au dafa'an nafsihi au harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi ko kuma mutum kariya yake kokarin bawa kansa ko kuma mutum kariya yake kokarin bawa wani nasa wani muharramanka ko wani kusa da kai za a yi masa ta'addanci ko kai za a yi maka ta'addanci kai kokarin kare kanka a kokarin kare kanka din sai kuka yi rigima da wanda ke kokarin yi maka ta'addancin to sai ka kashe shi shi ma ba za a ce falqatul maqtul fil nar ba wato ku fahimta yan uwa Imam al-Khattab yana so ya warware mana wanda ba sa cikin falqatul maqtul ba duk kisa bane idan akai tsakanin mutum bi za a ce falqatilul maqtul shine yake zare mana su a hankali hankali ina fata mana fahimta yan uwa yauwa a hankali hankali yake zare mana su to yanzu kun ga wannan shi ma wanda yake kokarin bawa kansa kariya wani yana kokarin daukar ranka zai kashe ka sai kai ka zauna ka zuba masa ido kana da yadda zakai ba za ta yi ba a kowanne irin mulki da ka sani da na addini da na bature kowa ya yadda akwai mai kare kai addinin musulunci ya baka dama ka kare kanka su ma kansu a ka'ida ta constitution da sauransu akwai abin da suke cewa self defense su kare kanka haka ne kare kai shi ma ɗaya daga cikin abin da koda kotu kuka je ana shari'a matakar aka san akwai wannan kare kanka kake ba za a kashe ka ba matakar kare kanka kake yi a garin kare kanka ne ran wancan din ya salwanta ba za a kashe ka ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jera wasu abubuwa yace man kutila duna malihi fa huwa shahidun man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun man qutila duna irbihi ma fa huwa shahidun wanda aka shashe wajen kare dukiyarsa wajen kare iyalinsa wajen kare mutuncinsa wajen kare ransa duk yayi shahada ba ma zancen ranka ya tafi a banza ko ka mutu ba zaka shiga wuta shahada ma kai mutun zai maka ta'addanci sai ka taso kokarin hana shi saboda ka kana kokarin hana shi kuna kitikici sai yasa bindiga ya harbe ka ko ya taka maka wuka wannan mutuwar da kai kai shahada shi kuma a lokacin yayi kisan kai duk laifin da ke kan mai kisan kai a lokacin ya hau kansa shi sai wani mutum ya tambaye annabi tsiradu amma sai tsara tabbata a gareshi sai rasulullahi mutum ne ya tare ni zai karba kana annabi sai kakka bashi yace idan ya yake ni manzon Allah yace kai ma karama me yake nufi da karama ka kare kanka idan na kashe shi ba annabi sai ka kashe banza idan ya kashe ni ba annabi sai kai shahada ina ba ta fahimta to haka al'amarin yake yanzu ka fito da asuba zaka to masallaci sai wani yaro ya zagayo ta bayan kai zari mai kai ce ka wayar ka zaka bashi kaga kamata a ce ka dan gwada ku eh sai ka dan gwada wato ni ina yawan maimaita mana ya kamata matsarin ka tagazawa wallahi wani lokaci sai ka ga yaro ne shi kadai daga shi sauka sai mutum sai ya garda guda hudu kwace kowa sai gana yana gaggawar ya dauko abin nan waya sa aljuwe mika masa yana cewa kai raina fa shi yaron ba tsoron ransa in takulu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna sai dai wata rajula min Allah mala Allah ya ce in kuna jin zafi idan suka sare ku a wajen yaki su ba sa jin zafi in kuka sare su sai dai ku kuna fatan wani abin da su ba sa fata a wajen Allah shi sai inda mutum ya ga akwai damar da zai iya dan gwadawa da Allah da rinka tabukawa gaskiya ne bai kamata Allah ko bai kamata ko mu zama kamar mata ba Allah bari ba ku wani labari nan kwanakin baya wasu yara suna fada akan layin mu ne suna fada ina daga nesa ina hango sai ɗaya daga cikin sai zaro to ka irin balatin nan wallahi abun mamaki wasu mata guda biyu sun zo wucewa iyaye wallahi ɗaya daga cikin sana tsako ta kama yaron nan ta murɗe shi ta kwace wutar wallahi a gabana akai wannan ni ba labari aka bani ba mace ce mata aure tana zuwa kuma gaba da gaba ba wai ta bani ta abin nan ba ta kama shi ta murɗe shi ka ta kwace wukar tana nuna shi tana cewa ba ka da hankali kaza da kaza an kaje kake san kai da sauransu dan Allah wannan ba jaraba bace gani a gabana akai wannan amma ko yaure dan zara wuka ko wani abu kawai sai ka dawo ka mika masa da sauransu a dinka rinka tagazawa Allah wannan ba mutun dariya bane yan uwa Allah ina ga muku yanzu barin ba ku misali a wannan junction din na abun nan dan Agundi sai kaga an tara babura da adaidi da sauransu sun fi guda 100 tsakanin motoci da adaidi da sauransu sai ga yara sun tsallako su 15 ko su 20 in ma sun kai suna bi a daidaita sau a daidaita sau na karɓa abubuwan mutane dan Allah haka ne ko ba haka bane ba za a rasa wanda aka taɓa yi a gabansa ba anan a daidaita sau a daidaita sau sarƙa bi ana miƙo musu kawai inda ka san sadaka ana miƙo suna sassawa abin da nake so ka fahimta shine inda a ce waɗannan mutanen da suke wannan wajen kowa zai fito na cikin mota su fito na kan babur su sauka dan Allah ba za a kama su a miƙa su ga jami'an tsaro ba ai ba wuce ya ce wa sarkin yau ya fi sarkin ƙarfi amma kawai sai mu zama saboda Allah kawo mata yanzu in jihadi ya taso aka zama jihadi tsakani da Allah aka za a yi jihadi Allah ya kiyaye
amin
saboda haka wanda ya kokarin kare kansa na'am na'am gaskiya ne na'am kaje ba ba sa iya shiga ba kaje ba sai da ƴan ta'adda suka shiga musu irin masu zuwa su kashe musu mutane din nan su ebe musu dabbobi sai suka hada kudi suka sai bindigogi su ma tunda suka zo suka yi ba ta kashi suka harba su ma suka ji sun harba har yanzu ba su ƙara komawa ba wallahi su ma suna tsoro fa su ma suna wato magana kan tada magana jiya nake sauraron wani malami dan jihar Katsina wanda ta Ahmad sunan shi yake bada labari cewa je nake kallon clip ɗinsa yake cewa suna tafiya hanyar Zamfara ƴan fashi suka tare su sai suka tare su dewa suka zo suka sha gaban su a mashin suka ce kowa ya sako suna sako aka fara karbar kuɗi daman kamun tashi sai direban ya ga musu cewa duk wanda ya san ya da kuɗi da waya a tattaro aka tattaro masa ya kulle su alai da ya koye a wajen yace amma kada kowa dan rage wani abu aljihun saboda akwai matsala yace saboda lokacin da su wuce ma'aikatan sun tashi sai kuma da Allah ya tashi jarraba sai gashi kowa wannan mutanen marasa gaskiya sun fito kuma sun tare su amma abin da nake so in kai mu zuwa gare shi sai da aka zo shi da suka kalle shi da yake malami ne kuma yana dan kuma rite suka dauka cewa za a samu abin alheri sai suka ce hawo mashin su shiga daji sai ce wallahi ban hawa kusan da yake baka tsine ne yace ban hawa wallahi yayi kukin din bin daga sai yace kawo mashin yace wallahi ban hawa shi ba za ka ba yace ban hawa yace me yasa yace saboda ni wa'azizan muku ce wa'azi yace kware da gaskiya ni malamin malamin mai gidanku ne yace ya faɗi sunan wani babba daga cikin su yace ka san wane yace eh ka san wane yace eh sai to duk almajirina ne sai sai kira wani daga cikin barayin sai yace ga wani fa zai mana wa'azi yana zai kokin dan bindiga sai kai mu za ga Allah yace ban ga ma Allah an ga ma Allah yace wallahi abin da ya faru kenan da bakin sai yake bada labarin sai an ga ma Allah sai sai soke bindiga sai kawai sai fara aya da hadisi dai dai ta sai hanya zai musu hayaniya da sauran sai sai da wata kabbara sai ya shiru sai ya cigaba da wa'azin sa yace ya rantsa da Allah daga ƙarshe hakuri suka rinka bashi ce ya rantsa da Allah hakuri suka rinka bashi na akramaka Allah kai hakuri dan Allah kai hakuri ku shiga gumata ku tafi yace to dan kan kayan mu da aka karba ba kace wannan dai mallaka ba saka hakuri kai ku shiga mota ku tafi wallahi je nake jin kilib din yan uwa a tsorata mutane wani idan aka wani irin wannan abin idan aka kama shi irin wannan in ya dawo gida wallahi mutuwa yake saboda zuciyarsa ta buga wanda hawan jini a jikin shi an tsorata da ya dawo gida kwana biyu sai ga shi kenan ya mutu saboda ya kamata mu koyi mumini an san shi da jara'a da dakewa kada mu zanto gaskiya kawai mu tsorata ta kowane irin hali yaran da suke wasu a cikin mu suke amma Allah da ya kyauta Allah ya kiyaye مالتي لانه فانه لا يدخل في هذه irin wannan wanda za a kashe wanda ya kashe wani kokarin kare dukiyarsa ko kare mutuncin sa ko kare iyalin sa wannan la yadkhulu fi hadhihi baya shiga cikin wannan hadisin da muke karatu akan sa li'annahu ma'murun bil qitali lidhabbi an nafsihi ghayra qasidin bihi qatl sahibihi yace saboda shi irin wannan ma'murun bil qitali abin yi wa umarni da shi zai iya yin yaƙi lidhabbi an nafsihi domin ya kare kansa ya kore wa kansa cutar da wancan azalimi zai masa ghayra qasidin bihi qatl sahibihi ba tare da yana nufatar kashe wannan abokin fadan nasa da wannan kare kan nasa ba asali zai yi difa'in kansa ne kawai don ya kare kansa ba don ya kashe wancan din ba amma idan abin ya kai dole sai ya kai ga kashe wancan dan shi ma ran sai yake nima sai ya kashe shi kawai an fahimci wannan yan uwa amma asali idan zaka iya kwatar kanka ba kashe shi ba abin da yafi kenan ka kwaci kanka ka kore shi ya tafi abin da kake so kenan da maka raba kanka da shi ba wai ka kashe shi ba amma kisan kai yana shigowa ne idan ba zaka iya kwatar kanka ba sai ya mutu to wannan babu makawa kawai sai ka aika shi lahira ka wuce ka cigaba da harkokinka illa annahu illa in kana hadisan ala qatli sahibihi sai dai idan ya kasance shi ma kwadai yake wajen kashe dan uwansa a wannan lokaci malai cewa man qatala baghiyan wanda duk ya kashe azzalimi au qati'a tariqin ko dan fashi qati'a tariqi shine mai tara mutane a hanya ya kwace musu kaya min almuslimina daga cikin musulmi fa innahu la yahrisu ala qatlihi irin wannan ko ba a cewa kwadai yake wajen kashe dan uwansa wanda dai ya kashe wani azzalimi ko wani dan fashi da yake so ya kwace masa kaya akan titi to wanda yake san kannan ba za ka kira shi ka ce wannan kisan kai yake sanyi ba a'a sai dai ka ce masa me yake ne yayi kare kansa yake ne yayi malai yace innama yadfa'uhu an nafsihi yayi haka ne domin kokarin kare kansa daga gare shi fa in intaha sahibihi kuffa anhu wa lam yattabi'uhu malai yace idan shi wanda ya taso zai masa kwacan ko zai kashe shi ko zai masa wani abu sai ya kame game da kisan nasa ko yi masa kwacan saboda ya ga babu hali ba zai iya ba to kuffa anhu sai ya kame gabanarsa kada ya ce zai bi shi kuma wallan mai tabi kada ya ce sai ya ƙara bin sa kuma ya ƙara sashi ka kaddara Allah madaukakin sarki ya taimake ka yazo zai cin maka kuma sai Allah ya dora ka akan sa sai ya ga babu dama sai ya fita da gudu to kada ka ce sai ka bi shi kuma ka je ka karasa shi a'a dama me kake fata ba yarba da kai ba to shike tun da yarba da kai ba shi ya tafi sa kada ka ce kuma sai ka bi shi malai ce fa innal haditha lam yarid fi ahli siffa saboda hadisin da muka karanta wannan hadisi na falqatilu wa maqtulu bai zo dan bayani akan masu irin wannan siffar ba wata irin siffa ce yace ta take bayani game da mutum ya kare kansa ko abin da ya kamata ka ba akan su ake bayani ba ana bayani akan wanda suka yakin babu wani dalili haka kawai malai ce fa amma man khalafa hadha an'ata amma wanda ya saba wannan wannan siffa ta ya kashe mutum babu wani dalili fa huwa alladhi dakhilun fi hadha alhadith to shine ya shiga cikin wannan hadisi da muke karatu akan sa alladhi zakarnahu wanda muka ambata shi malai ce wallahu a'lam Allah ne mafi sani ma'ana zancen da aka dauko daga Imam al-Ghazi anan ya take domin fassara mana wannan hadisi yan uwa ina fata mun fahimci wannan hadisi da kyau ko mun gane abinda annabi yake nufi da falqatilu wa maqtulu wanda yake san kai da wanda aka kashe ma'ana ba kowa yake shiga cikin wannan ba akwai wanda zaka iya fitar da su a ciki kamar yadda Imam al-Khattabi yayi kokari wajen fitar mana da mutane da yawa daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la tarji'u ba'di kuffaran annabi yace ka kuma bayana kuffaran a matsayin kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashinku yana fille wuyan sashi annabi yace kada ku dawo kafirai a bayana ta yadda za ku rinka rigima sashi yana kashe sashi wannan hadisi yan uwa annabi ya faɗe shi ne a shekara ta goma lokacin da ya hajjin bankwana wannan khutubar ta sananniya da yi sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin ta yake cewa ayu baladin hadha ayu shahrun hadha wa ayu min hadha annabi ya ce yau wata rana ce wannan wata ne wannan a wannan gari muke duk sabai suka faɗa a garin Makka a watan Dhulhijja watan babban sallah kenan watan aikin hajji sannan kuma wata rana ce rana babban sallah rana idi kenan yawmul hajj al-akbar sai annabi ya ce musu to inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum yace hakika jinan nakinku da dukiyoyinku kai hamma da mutuncinku haramun ne akan ku ma'ana haramun ne daya ya zubar da mutuncin daya ko ya ci mutuncin daya ko ya ci dukiya daya duk haramun ne sai annabi ya ce ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha kamar yadda ka san alfarmar wannan rana da kuke ciki ita ce ranar babbar sallah rana ce mai alfarma a cikin wannan gari da ake ciki na Makka kowa ya san alfarma garin Makka idan mutum ya shiga man dakhalahu kana amina sannan kuma yace a wannan wata da muke ciki watan Dhulhijja shi kuma yana daga cikin watanni masu me masu alfarma annabi yace ala hal ballagtu ya mai ta sa'u fusara la sun shin na isar da sakon da Allah ya turo ni sabai suna cewa eh ya rasulullahi ka isar sai dai faɗa sa'u to shine karshen magana sai ka wannan hadisi kun ga yi bayani akan hannu kisan kai ko da zubar da jini to shine yace amma la tarji'u ba'di kuffaran ina ji muku tsoro kada bayana ku koma kafirai malamai suka ce me ake nufi da kafirai shine suka ce inis tahallul qitala idan mutane suka halatta kisan kan ma'ana ba wai kisan kai idan mutum ya kisan kai ya zama kafiri ba a'a idan suka yi kisan kan tare da halatta shi saboda kisan kai menene haramun ne duk mutumin da ya halatta haram ko ya halat ya haramta halaka wannan ya zama me kenan ya zama kafiri to idan kuka halatta kisan kai ya zama to halatta ne a gare ku to wannan kafirci ne amma ba kisan kan ne kadai yake zama kafirci ba to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kada ku zama to kafirai a bayana ta yadda sashin ku zai rinka me zai rinka kashe sashi malamai suka ce wannan hadisi yana kaiwa matuƙa wajen nuna munin kisan kai ta yadda kisan kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi kafirci. Wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa da Imam al-Bukhari, haka da Imam Muslim ya fitar da shi hadisi ne Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati fi dima, farkon abinda za a yi hukunci a kansa tsakanin mutane ranar tashin alkiyama shine akan jinan naki. Farkon abinda Allah madaukakin sarki zai yi hukunci a kansa game da abinda ya shafi mu'amala tsakanin mutum da mutum shine akan mai, akan jini. Za ku ga akwai wani hadisi da shi kuma yace menene sallah ko awwalu ma yuhasabu anhu al-abd yawm al-qiyama as-salat, farkon abinda za a yi wa bawa hisabi akan ranar tashin alkiyama shine sallah. Wannan hadisi kuma ya ce ga me ba sallah bace jini ne, to ta za a yi mahada su. Malamai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan hadisai. Hadisin da yake bayani sallah akan sallah yana bayani akan haƙƙin da yake tsakanin Allah da bawa. Duk haƙƙin da yake tsakanin Allah da bawa ne ibada ce tsantsa, to sallah za a fara dubawa. An fahimta yan uwa? Amma haƙƙi tsakanin bawa da bawa, ni da kai, ka cuce ni ko na cuce ka, to shi kuma wannan babu abin da za a fara kallo sai jinin, sai jinin naki. Ka sare ni, ka ji min ciwo, ka kashe ni, to wannan shi Allah madaukakin sarki zai fara dubawa. Ina fata an fahimta yan uwa. To wannan shine abin da hadisin yake nuna mana. Wannan shi bana yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana me yadda jinin dan adam yake da martaba a wajen Allah madaukakin sarki, wanda zubar da shi kuma hadari ne ta yadda ranar tashin alkiyama farkon abin da za a fara hisabi a kansa shine jinin dan adam. Allah madaukakin sarki ya tsare mu.
Amin.
Wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi, da Imam Abu Dawuda, haka da Imam Tirmidhi ya fitar da shi, shi ma da hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, malai yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace mun tsallake hadisi ko mun tsallake hadisi. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace la yazalu al-abdu, bawa ba zai gushe ba, fi fushatin min dinihi, a cikin yalwa a cikin addininsa. Bawa ba zai gushe ba a cikin yalwa, mai ake nufi da yalwa? Ma'ana kana da cikakken ƴancin da babu wanda ya isa ya taɓa ka, ba wanda ya isa ya maka ta'addanci, ba wanda ya isa ya kama kai zubar da jininka. Matuƙar mutum yana cikin addinin musulunci, to yana da wannan damar. Malam yusib daman haraman, abinda ke sarar da wannan yalwa da kake cikinta, matuƙar mutum bai taɓa jinin da yake na haramun ba, matuƙar mutum bai zubar da jinin wani ba. Amma idan ka zubar da jinin wani, sawa'un, ba kashe shi kai ba, wata gaba a jikinsa ka sare, ko kuma jini kawai ka fitar masa, ko kuma kai mai dungurgun ka kashe shi, dukkanin wannan abubuwan idan ka yi, to wannan yalwar da kake ciki ta addinin musulunci ka fita daga cikinta. Ana da ƴancin da za a kama ka a maka kisasi. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bisinni, sai Allah ya ce me wal juruha qisas, haka al'amarin yake. Inda jini ne kisasi, in ka kashe mutum to rai da rai ake tafi da shi, sai a kama ka kai ma sai a tafi da naka ran. Idan kunne ka cirewa mutum, sai a kama mutum a kwantar da shi, shi ma a yanke masa kunne. A ku je ku karanta littafin fiqh duka, za ku ga kitabul qisas yadda ake yi. Idan hanci ka gutsire mutum, kai ma sai a je a kwantar da kai a gutsire ma hanci. Duk wata gaba ta jikin mutum da ka cire, haka za a je a kwantar da mutum a cire, haka ayyar take. To mutum yana cikin yalwa a cikin addinin sa, matakar bai taba jinin da yake na haramun ba. Wa fil hadisi, haka nan yazo a cikin hadisi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi tsira da abin sisar tabbata a gare shi, yace la qatlu mu'minin, kisan mu'mini guda ɗaya kawai, a'zamu indallah, ya fi girma a wajen Allah madaukakin sarki, min zawalid duniya, daga gushewar duniya dukanta. Annabi ya ce gwanda duniyar gaba ɗaya ta gushe, dukkaninta ta lalace, a tashi daga duniyar, a daina duniyar gaba ɗaya, ya fi sauƙi sama da a kashe mumini guda ɗaya. Yan'uwa, yan'uwa, wannan annabi Muhammadu ne yake faɗan wannan sallallahu alaihi wasallam. Duniyar ta daina existing gaba ɗaya, ta lalace, kasance babu duniyar gaba daya, ya fi sauki a wajen Allah sama da a zubar da jinin mumini guda daya dan Allah madaukakin sarki ya nuna mana yadda mumini yake a wajen sa Allah madaukakin sarki nuna mana girman mumini saboda dan adam yana ganin duniya wata abace ta musamman a wajen sa yana san duniya yana tattalinta yana gyara ta yana aiki dan ita to sai Allah madaukakin sarki yake son nuna maka cewa ran mumini yafi duniyar duka gaba ɗayan ta wanda ta kare gaba daya mumini ne wanzu to shi sai an ka duba yadda ake zubar da rai ake salwantar da rai a kasan mu wanda ita muka fi sani sai kaga lalle muna cikin hadari eh muna cikin hadari kwarai da gaske da wahala ɗan uwa da wahala Allah subhanahu wataala ya fito da ranar sa ta gabas ta fada ta yamma ka ji labarin an yi kisan kai ba da wahala a wani ɗan kwanaki da wahala an baka ji a Zamfara ba ka ji a Sokoto ka ji a Kaduna ka ji a Kebbi ka ji a nan Niger ka ji a haka sai ka rasa me mutum zai amfana da shi ai ya kamata wai wani karin magana ta bawo shi amma dai ba shi da kyau ba daidai bane wai amfanin zanubi romo menene romo a cikin zanubi sai kaga ya kamata a ce akwai abin da mutum Allah zai benefitin da shi idan yi wani abu yanzu mutumin da zai je akwai wanda za ku ji an ce kawai sun shiga gari kawai sun je sun bude wuta sun je sun kashe mutane sai kaga an ce ba su kora dabbobi ba su dauko mai ba sun tafi to me kenan me suka amfana da shi sun je sun salwantar da rayukan mutane sun kashe su kawai to wani wa duk alamu ne na karshen duniya gaskiya eh annabi ya gama cewa idan duniya ta zo karshe wa yukfiru alharj alharj zai yawa sabai suka ce menene alharj annabi ya ce alqatl 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 kisa za a yi ta kisan kai eh ta yadda shi wanda yake kisan kai bai ma san dalilin da ya sake kisan kan ba bai ma san dalili ba wallahi wani ka tambaye shi ka ce me yasa yake kisan kai bai sani ba kwata kwata bai sani ba Allah madaukakin sarki ya tsare al'umma musulmi gaba daya wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace al kaba'ir manyan laifuffuka al ishraku billah akwai shirka ga Allah wa qatlun nafsi da kisan kai wanda shine muke bayani akan sa sai yace wal yaminul ghamus da kuma yaminul ghamus rantsuwa ta ghamus wata irin rantsuwa sai ake cewa yaminul ghamus rantsuwa mai dilmiyawa sunan ta kenan wa summiyat ghamusan malai yace an ambaci irin wannan rantsuwa da yaminul ghamus li'annahu saboda ita irin wannan rantsuwar taghmisu sahibaha fil nari tana tirmiza tana danna abocinta a cikin wutar jahannama ma'ana rantsuwa duk wanda yake yaminul ghamus to rantsuwa tana kai shi cikin wutar jahannama dan uwa malami suka ce rantsuwa kala uku ce akwai yaminul ghamus ita ce wannan al yaminul ghamus akwai al yamin al munaqada akwai al yamin al laghaw yaminul laghaw ita yaminul ghamus ita ce irin wannan ita ce rantsuwar ƙarya mutum yace ya rantsa da Allah an yi kaza kuma ƙarya yake ya rantsa da Allah ba a kaza ba kuma ƙarya yake ya sani kuma ya sani to ƴan uwa ita irin wannan rantsuwa saboda bala'i ta ko kafara ba ta da shi ba ta da kafara fa aka ce wa me zaka yi mata kafara ba ta da kafara kana sana kai rantsuwa akan da Allah ƙarshen al'amari kenan ƙarshen ganin girma da mutuntawa shine Allah madaukakin sarki kace ka rantsa da shi abu kaza ka ne kuma ka san a zuciya ka ƙarya ne to babu wani abin da zaka yi kankare maka wannan zanubin na kafara babu shi shi sa aka ambace ta yaminul ghamus tana tirmin zama abocin ta cikin wutar jahannama yaminul laghaw kuma ita ce rantsuwar da Aisha take cewa irin rantsuwar da mutum yake yawan yi a cikin bakin sa la wallahi bala wallahi akwai wanda zaka rantsuwar ta zauna a bakin sa haka irin wallahi haka ne wallahi ba haka bane an fahimta rantsuwa ta yau da kullun irin wacce ake kawai a cikin hira ita irin wannan rantsuwar abinda shari'a ta ce mutum ya kokari ya daina ta ba ta da kyau ita ba ta da wani kafara amma ba ta da kyau saboda galibi ba mutum yana nufin rantsuwa bane a cikin zuciya sai rantsuwa ta ƙarshe ita ce minul munaqada ita ce rantsuwar da mutum ya kulla la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ita ce rantsuwar da ka kulla shine mutum ya ce wallahi sai na aikata abu kaza wallahi bazan aikata abu kaza ba to in ka fada sai kai an fahimta idan kuma ka fada sai wani abu ya zo ya saba kai ba to sai kai kafara ita wannan zaka yi mata kafara eh akwai kafara akan ta annabi yace idan kai rantsuwa sai kaga abin da ka rantsi akan sa ba maslaha bace to ka fasar wannan rantsuwar sai kai kafara sai kai abin da ka rantsi akan sa kana da wani dan uwa sai maka lafi sai ka ce wallahi ba ni ba kai wallahi na daina taimaka maka rashin taimako alheri ne ba alheri bane to sai ka kankare ka warware wannan rantsuwar taka sai ka je kai kafara sai ka cigaba da taimaka masa babu laifi eh sai kai kafara sai ka enta sai ka ciyar da miskinai goma ko kuma ka tufatar da su wannan zabi ne ka tufatar da miskinai goma ko kuma ka ciyar da su kana da zabi ka daya daga cikin su sai idan ba za ka iya ciyar da mutum goma ba ba za ka iya tufatar da mutum goma ba ba za ka iya ba da kalmar ba za ka iya ba sannan sai ka gangaro zuwa uku shine sai kai azumi uku shi azumi uku sai idan ba za ka iya ba ba kawai da kai rantsuwa ka ce wallahi ka za ka ai sai za ka kafara azumi uku ya hawa kanka azumi uku bai hawa kanka ba sai ka je ka ciyar da miskinai goma sai ka yi abinci lafiyayye abinci za ka yi mai rai da lafiya eh ka dan sa nama ko kifi haka da sauransu saboda goma ma ka kara ai ba so ake inda za a ce za ka je kai garo garo kawai ka cigaba da abin ɗinka wani sai ya tayi yana ta warwarewa yanzu akwai wanda shi azumi baya masa wahala kwata kwata sai ya tarantsuwa ya ta azumi ba daidai bane idan kai rantsuwa za ka yi kafara za ka iya ci da mutum goma ko ka tufatar da su sai ka je kai azumi ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba dan ku kalli abinda Allah madaukakin sarki faɗa a cikin ayar sai fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum sai ce aw litakhir aw ko kuma kisotum ka tabbatar da su wannan at-takhir aka baka zabi aka baka sai ce mai faman a aha idan ba zai iya ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa idan ba zai iya wancan ba sai kai wancan saboda haka yan uwa a kiyaye ba wai azumi ne a farko ba sai an kasa wadancan to wannan rantsuwa ita ce min al-ghamus wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la taqtul nafsan zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tuqtalu nafsun ba za a kashe wata rai ba zulman da zalunci illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha face sai ya kasance dan adam din farko dan annabi adam da ya fara kisan kai yana da laifin wannan kisan da aka yi sai annabi ya ce saboda shi ne farkon wanda ya fara sannanta kisan kai ai mun karanta wannan hadisin a baya ko ma dan ishara zuwa gare shi mallai ya ce mukharrajun fi sahihaini wannan hadisin an fitar da shi a cikin bukhari da muslim wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man qatala muahadan wanda duk ya kashe kafirin amana eh kafirin amana wanda duk ya kashe shi lam yarish raihatal janna ba zai shaki ko kanshin aljanna ba wa inna rihaha ko raihataha haqiqa kanshin aljanna latujadu ana iya samu shi ana iya jiyo shi min masirati 40 aman daga tafiyar shekara 40 eh tafiyar shekara 40 ake iya jiyo kanshin aljanna to shi wanda ya kashe mu'ahadi kafirin amana ba zai ji wannan kanshin ba eh akwai kafirin alƙawari akwai kafirin amana akwai wanda ake ce masa musta'man akwai zimmi akwai mu'ahadi din nau'i ne na kafirai da ake zaman lafiya da su akwai wanda zai zo garin musulmi shi ba dan garin bane asali zuwa zai yi sai ya nemi zaman lafiya sai da Allah yana so a bashi kariya zai zauna a garin da zai rinka kasuwancin sa ko wani abu zai rinka biyan jizya sai shari'a ta bashi ko kuma gwamnati ta bashi dama to wannan ba za ka kashe shi ba akwai kafirin da shi asali dan garin ne kai ma dan garin ne amma kun samu rinjaye akan sai a yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su shi ba za ka yi masa ta'addanci ba akwai kafirin da shi zuwa yayi wani abu ya tafi shine musta'man Allah madaukakin sarki ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka sai ya ce me fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana kun ga shine musta'man kenan sai amintar da shi to duk kafirin da ka kashe irin waɗannan ko wani ya kashe shi haka kawai to ko kanshin aljanna ba zai fi ba zai ji ba to ya kuma musulmi wannan fa baya sallah to yake Allah uku ne fa shirka yake na cewa Allah uku ne in ka kashe shi baka ji kanshin aljanna ba ya kuma musulmi mai sallah mai cewa la ilaha illallah mutun ya kashe shi Allah ya kiyaye mu akhrajahu al-bukhari wa hadith imam al-bukhari ya fitar da shi فإذا كان هذا في قتل المعاد ما ليت وانا إذن يكسنتي أسكن كشي واندي كافر أمانة وهو الذي آطى عهدا من اليهود والنصارى شيني واندا يي القوري دا مسلمي دا كسكن يهودا وكو نصارى في دار الإسلام أسكن غر مسلمتي فكيف بقتل المسلمي يوكما كسا مسلمي دا كسنتي وقال صلى الله عليه وسلم النبس إرادة أمنتي سأر تبتا أغريشيتي ألا كسورارا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله وانا ديكي كشي وانا كافر دا اكي القوري نزم الله فيها دا شي وانا دينا دا القوري اللا اتفتر دا شي دا القوري منزنسا متن يجي تأدن تي كشي شي فقد اغفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة تو ايرون وانا حقيقة يا وروري القوري اللا مدوكي كنساركي اكنسا كما كوك انشن الجنة بزيجبا wa inna rihaha haqiqa kanshin aljanna la yujadu min masirati 50 kharifan ana iya jiwo shi daga tafiyar shekara 50 wannan hadisi imam tirmizi ya fitar da shi da ibn majah a sheikh muhammad nasuddin albani inganta shi a cikin sahihul jami' nasa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annasu mun je karshen babin ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi irada aminci sa tabbata a gare shi sai man aana ala qatl muslimin wanda ya taimaka a kashe wani muslimi bi shatri kalima da rabin kalma kawai shi bashi akai kisan kai amma ya taimaka wajen bada shawara da rabin kalma kalmar sa ta taimaka aka je aka kashe wancan laqiya Allah zai hadu da Allah madaukakin sarki maktubun baina ainihi an rubuta tsakankanin idan sa ayyusu min rahmatillah me wanda ya daya ba tsamani daga rahmar Allah bashi ba rahmar Allah wannan hadisi rawul imam Ahmad Imam Ahmad ya fitar da shi sai da ɗan uwan hadisi bai inganta ba hadisi ne da'ifi sauran da muka gabatar a baya duk sun ishe mu insha Allah ta'ala hadisi na ƙarshe wanda kuma aka sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa Muawiyah radiyallahu anhu qala an karbo daga Muawiyah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu dhanbin dukkanin wani zunubi asallahu ay yaghfirahu ana fatan ana sa rai Allah madaukakin sarki zai iya gafarta shi zai tafi da shi zai yafe shi illa ar-rajul yamutu kafiran sai mutumin da ya mutu kafiri na farko kenan awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan ko mutumin da ya kashe musulmi mu'mini kuma da ganganci to wannan laifi ko sai a hankali nas'alullaha al-afiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ayan uwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga kisan kai amin duk abin da zai sa mu kisan kai ayan uwa na ganganci ko kuma na kuskure Allah mana tsare da shi idan na kuskuren ma ba abin so bane eh ba abin so bane Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu amin ayan uwa nan muka zo karshen al-kabira ta biyu sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu shiga kabira ta uku ita ce tsafi ko sihiri Allah mana tsare da su gaba daya abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullah na'am